بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار الجمعة daren tara ga watan Dhulhijja, hijiran manzon Allah, daren tara ga watan Dhulqa'ada, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1440, daidai da 11 ga watan July, shekara miladiya ta 2019. Wannan shine darasi na 8 cikin jerin kasusuwan karatun littafin As-Siyasatu Shar'iyya في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله يجزيه جزاك الله خيرا. درسنا لما كان أبايا منكر كي مقدمة وتسويتا قبل أول نسير على كتاب الكتاب لشيء مربوط وإن شاء الله عند مشجعك كم أصل النور الكتاب wannan tafi kamar da muka ambata al-Imamu Ibn Taymiyyah shi rubuta shi. Ibn Taymiyyah an haife shi shekara ta 661 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, sannan ya rasu shekara ta 728. Ya rayu kenan shekara kamar 67 a duniya, Allah ya gafarta mishi. Wannan nuskar dake hannuna ita ce nuskar ta hakikin wani mutum mai suna Ali ibn Muhammad al-Umran karkashin supervision kulawa da jagoranci na babban malami Professor Bakar Abdullahi Abu Zaid, Allah ya gafarta mishi. Shine bugun da zan yi amfani da shi, wanda maktaba ta Daru Alamin Fawaid su ne suka buga shi karkashin kulawa da wato daukan dawainiya na wani foundation da ake cewa Muassasatu Sulaiman ibn Abdul Aziz Ar-Rajihi Al-Khairiyya. Wannan ita ce nuskar da zan amfani da ita insha Allah. Wanda ya samu irin ta, to ita ce yafi dacewa da ita ce nuskar bisa gwargwadon dan kankanin bincikenmu wanda take wato ta dan fi inganci. Wanda ko bai same ta ba yana iya yin amfani da abin da ya sauka mishi na nuskar, wallahu ta'ala. Sai mu je kai tsaye zuwa biyar littafin, inda ma da yake cewa bismillahir rahmanir rahim وما توفيقي إلا بالله الحمد لله الذي أوضح لنا معالم الدين ومن علينا بالكتاب المبين شرع لنا من الأحكام وفصل بين الحلال والحرام فتقدرت به مصالح العباد خلق وثبتت به قواعد الحق ووكل إلى ولاة الأمور ما أحسن فيه التقدير وأحكم فيه التدبير فله الحمد على ما قدر ودبر. ما نيجي لسنن الله أبنكتي مي رحمة نيجن أي نكي فار وانا ربطونا وما توفيكي إلا بالله أورن الله كأي نكي نيمن سامن غمد كتر وانا هكا يبو أعيت وانا النسخة ليا دكتكم مخطوطات أوسكما نسخوكي أنسى مونزن شيء أفركم wanda ba irin wannan ba, a bisa abin da ya bayyana ga malamai masu hakiki galibi dama masu kofewa su ne suke sanya irin waɗannan wato muƙaddamomi ko su bayanai kowa gwargwadon ɗabi'arsa ko yanayinsa ko abin da yake ganin ya dace. Malam ya ce alhamdulillahi alladhi awdaha lana ma'alima din, godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bayyana mana ma'alim addini, tsare-tsaren wannan addini, ka'idojinsa. Wa manna alaina bil kitabil mubin, Allah da ya mana baiwa, ya mana gamdakatar mu al'ummar musulmai. Allah ya mana abin wato tagomashi ya kyautata mana ta fuskar ba mu littafi wanda ke da bayani dalla-dalla. Shara'a lana min al ahkami, Allah ya shar'anta mana, ya gindaya mana hukunce-hukunce. Wa fassala bainal halali wal harami, a cikin wannan alqur'ani Allah subhanahu wataala ya mana bayani dalla-dalla menene halas, me ba halas ba. Fataqaddara bihi masalikul khalq, karkashin haka rayuwa da zaman lafiyar al'umma ya tabbata ta fuskar shari'a wa thabata bihi qawaidul haqq kuma Allah ya tabbatar da ka'idojin addini na gaskiya a ciki wa wakkala ila wulatil umuri ma ahsana fihi taqdira sannan abinda Allah ya tsara na gudanarwa wanda yake ya kai matuƙa wajen tsara shi wa ahkama fihi tadbira ya kai matuƙa wajen yi mai tsari mai kyau sai Allah ya jibuntar da al'amarin wannan tsare-tsare zuwa ga shugabanni gudanar da al'umma ta fuskar rayuwarsu da addinin su wanda Allah ya yi mata tsari yima wannan gudanarwa tsari mai kyau sai kuma yace waɗanda za su wakilce shi a kun gudanarwa sune shugabanni wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la arsala rusulahu bil bayyinati wa anzala ma'ahum alkitabal kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist yace kuma ina shaida cewa babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah ubangiji shi kadai ba shi da abokin tarayya Allah din nan wanda arsala rusulahu ya aiko da manzannin sa bil bayyinati da bayanai dalla dalla wato ayoyi waɗanda suke sun zo da hukunce hukunce da hujjoji da bayani dalla dalla da mu'jizozi da bayani akan meye tauhidi meye shirka meye imani meye kafirci meye daidai meye ba daidai ba sune wato ayoyi da suke bayani dalla dalla wa anzala ma'ahul kitaba Allah ya saukar da littafi tare da waɗannan annabawa wal mizana Allah ya saukar da ma'auni li yaquman nasu bil qist dan mutane su tsayu akan abin da yake shine daidai wannan muka lura larabcin Ibn Taymiyyah ne amma zai iya zama kamar ikitibasi wato ya tsakuro shi daga ayat alqur'ani ko daga sauranta nan ma ya kawo amma sai dan canza ta da larabci nashi fadin Allah walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist cikin suratul hadid Allah ya ce hakika mun aiko da manzanninmu bil bayyinati da bayani dalla dalla wa anzalna ma'ahum alkitaba kuma waɗannan manzanni muka saukan musu da alkitaba lafazin alkitaba haka yake da ifradi a qira'o'i mashahurai wanda hakan yake nuni zuwa ga alkitab anan ya zama sunan jinsi ne kenan wanda suke karanta kuma da wa anzalna ma'ahumul kutuba sai ya zama shi kuma ya fito da magana fili amma aka karanta shi da alkitab to ya zama sunan jinsi kamar yadda Allah yake cewa kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashshirina wa mundhirina sai ya ce mene wa anzala ma'ahumul kitaba kaga annabawa yace amma kuma sai yace sai ya soka musu da littafi to wato irin jinsin littafin da Allah yake soka wa annabawa da haka shi ma nan zai zama wato al-ifrad ne li bayanil jinsi in kuma ya zo da jam'i kamar yadda muka ambata sai ya zama to wannan kuma yana nuni zuwa ga kowa littafin shi kamar yadda misali karshen bakara da Allah yake cewa amana rasulu bima unzila ilayhi kaza kaza sai yace kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi kaga wa kutubihi wa kutubil munazzala min Allah subhanahu wa ta'ala to irin waɗannan suna na haka kamar fadin Allah kul man harrama kul man anzala alkitaba kaga wannan shi kuma zai zama lil ahad ne kenan kul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa zai zama lil ahad kuma an san kafin da yake magana akai musamman saboda ambaci annabi almuhim anan da yace wa anzala ma'ahumul kitaba ai ya sauka musu da irin jinsin littafi da ke cike da maganganu na gaskiya da gaskiya da Allah ya saba saukowa da annabawa wal mizana kuma Allah ya saukar da ma'auni sai dai wajen ta fuskar ma'auni anan ba saukarwa ne kamar yadda aka saukar da littafi daga sama ba malamai suna cewa abinda yake da an saukar da ma'auni shine Allah ya yi wa mutanen duniya ilhama akan su yi riko da ma'auni akan komai ma'anan ma'auni shine adalci kamar yadda Allah yake cewa ne wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj kaga kowa ya san ba a saukar da tumakai da awakai daga sama ko halitta ne kuma wa anzala bi ma'ana wa khalaqa lakum to da haka anan da yace alkitaba wal mizana almizan duk da an yi italakin anzala akan shi amma saukar da shi ta bambanta da irin saukar wanda aka yi wa littafin ko kuma idan wasu malamai suka fasara ya zama a cikin littafin ne aka saukar da bayani akan almizan almizan yana daukar almizan alhissi da kuma almizan almanawi abin da ake nufi da almizan alhissi shine ma'auni wanda ake iya gani wanda ya auna nauyin abu ko yawan sa ko makamantansa sannan akwai mizan almanawi sune ka'idojin shari'a wanda ake amfani da su wajen gane kaza daidai ne kaza ba daidai bane kaza ya dace kaza bai dace ba kaza wajibi ne kaza larura ne kaza haja ne kaza da sauransu wasu kuma malamai suna ganin abinda ake nufi da alkitaba wal mizan sai zama alkitab wato anan yana magana akan hukunce hukunce wanda suka shafi makoma a lahira almizan su kuma hukunce hukunce da ka'idoji wanda suka shafi rayuwar duniya wanda su ga rayuwar duniya ina fata mun gane wannan dai akwai wannan fasarori da malaman salaf suka yi a game da waɗannan wurare Allah ya ce wa anzala ma'ahum alkitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qisti da mutane su tsayu akan gaskiya alqist shine al'adl su tsayu akan adalci a tsakankanin junansu adalci shine komai a saka shi inda ya dace a saka shi Allah ya ce wa anzalnal hadida haka kuma muka saukar da karfi shi ma kaman wancan batu game da almizan haka kuma muka saukar da karfi ma'ana an sha'anahu wa khalaqnahu mun kirkiro karfe mun halice shi fihi ba'sun shadid a cikin karfe akwai wahala mai tsanani wa manafi'u lin-nas da kuma amfanoni ga mutane abinda ake nufi da wannan shine in muka lura karfe da shi ake yin makami wanda za a iya dukan mutum ko a ji masa rauni ko a kashe shi a zamanin da suka yaki yakin da ake ma makaman da karafa ne tsakanin wuka ne da kibiya da takobi da mashi duka waɗanda da karafa ake su to ba su shadidin kenan yana iya ji mutum rauni yana iya halaka shi wa manafi'u lin-nas a lokacin malamai suna fasarawa da kuma kariya wato kamar yadda za a kawo mutum sara da takobi kuma da shield wato garkuwa da ta zai kare da kuma sauran amfani da karfe yake da shi a yi wuka a yi fatanya a yi mota a yi allura duk abin da zaka ga ana amfani da su na tools na kayan aiki galibi karfe na da nasibi mai tsoka a cikinsu kai imagine a ce rayuwa gaba ɗayanta babu karfe za ta zama akwai abubuwan da dama ba za su tafi yadda ake so ba dole mutane suna buƙata ya zuwa gare shi saboda amfanin da ke tare da shi malai ce Allah subhanahu wataala yake cewa waliya'lam Allahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib kuma Allah yayi waɗannan abubuwa ne dan ya sanar da mutane dan ya sani anan wato na shari'a wanda ake gina hukunce hukunce akan sa man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib wanda yake taimakon Allah yake kuma taimakon manzannin Allah bil ghaib a bisa abuwe inna Allah qawiyyun aziz dalle Allah mai karfi ne kuma mabuwayi ya munasabar da yasa ya kawo wannan aya anan wajen shine so tayi magana akan alkitaba wal mizana hukunci na shari'a da kuma hukunci wanda ya shafi rayuwa wato addini da rayuwa wanda wannan shine ayyukan da shugabanni Allah ya wakilta su tsaya tsayin daka su ga cewa bayin Allah sun gudanar da rayuwarsu a bisa yadda ya dace haka kamar yadda Allah yake cewa waje Allahu allazi anzala alkitaba bil haqqi wal mizan ko Allah ya saukar da alkitab littafin sa da gaskiya da kuma ma'auni kamar yadda muka ce ma'anar saukar da ma'auni shine udur Allah ya sa mutane ya kimsa mutane dabi'ar cewa komai akwai awarsa komai akwai yadda ake yin shi babu wani abu da mutane suke yi wanda ba sa auna ya za su yi shi tafiya ne za ka yi taka kafa ka da kake yi magana da kake yi cin abinci kome kake kana da wannan ma'auni da kake auna ya kamata ka yi shi karka tsaye da magana kawai akan ma'auni wanda ya shafi kaman tiya ko makamancin haka a wurin Allah yana cewa was-samaa rafa'aha wa wada'a al-mizana alla tatghaw fil mizan sama Allah ubangiji subhanahu wataala ya daga ta wa wada'a al-mizana kuma ya sanya ma'auni Allah ta tsagau fil mizan kar ku sake ku wuce iyaka ku wuce makadi da rawa game da ma'aure na rayuwa akwai mangamu da ma da malamai suka yi akan bayanai da suka shafi tafsirin ayar waɗanda ba za mu yi ta'arudi gare su ba malamin ya ci gaba da cewa wa khatamahu bayan da Allah ya aika manzanni daban-daban azamunna daban-daban alƙaryu kala daban-daban sai ya cike wannan sakonni nashi da Muhammadin nabiyina sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shukamakin annabawa da manzanni gaba daya shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzan wannan al'umma ta allazi arsalahu bil huda wa dinil haqqi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi koshi bil huda da shari'a wa dinil haqqi da addini na gaskiya Allah ya aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiya da shari'a yuzhirahu ala ad-din kullihi Allah yayi haka dan ya daga wannan addini ya bayyana ya mamaye dukkanin addinai littafin shi alqur'ani ya mamaye dukkanin littafai wa muhaiminan alayhi kenan zai gaba da zai ba bake ne zai dillaba kowa ba za a ji labarin komai ba sai shi sai an waye gari musulunci ya zama shine addinin da yake ya fi kowanne daukaka ya fi kowanne yawan mabiya tunda ya fi kowanne gaskiya Allah ya tsara haka ya bashi dama ya yada wannan addini dan haka tun farko sai Allah bai tsaida sakon addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga al'umma daya ko zamani daya ba kaga dukkanin annabawa na da kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin khasa'is dinsa annabawan da ana tura su ne kowa zuwa ga al'ummarsa da zamanin da yake yaran ma'ana yana da iyaka ta lokaci da iyaka ta wuri inda aka bashi izini ya wazi shi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aika shi sai ba iyakance mishi wuri ko lokaci ba dukkanin duniya gaba daya a wuri ne da addinin musulunci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya yaduwa sannan kuma lokaci tun daga san da aka aika shi har zuwa gashin alkiyama wannan ya bashi dama ya zama addinin da zai fi kowanne yaduwa da ko da samun tagomashi fiye da kowanne wa ayyadahu bis-sultanin nasiya Allah subhanahu wataala sai ya taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bashi goyen baya bis-sultani da hujja an-nasir wacce ke taimakon shi koda yaushe asal lafazin as-sultan shine lafazin sinun da lamun da ta salata asali ma'anar shi al-quwa karfi yasa ake cewa as-sultan shi sarki ake ce mishi sarki da lafazin sultan saboda yana da karfi na iya fin karfin kowa wato yana iya sa kowa ko ya hana duk abin da yake so a yi da duk abin da baya so a yi kuma yana da karfin abin nan soja wanda zai iya kai farmaki akan mutane yana da karfin mulki wanda yake iya tsorata zakatan mutane haka malam az-zabidi murtada az-zabidi yake fada a cikin kitabin shi tajul arus Allah ya ba Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wata hujja mai karfi hujjan nan mai karfi ita ce alqur'ani ita ce hujja ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mafi karfi bai da wata hujja ita ce mu'jizarsa mafi karfi tare da cewa Allah ya ba shi mu'jizozi kala daban-daban kamar yadda malamai suke fada sun fi guda 1000 mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wadanda suka bayyana a hannunsa da kuma wadanda suke bayyana a hannun wasu al'ummarsa to malamai suna cewa hatta wata karama da Allah zai bai wa wani mutum a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ana lissafa ta a cikin mu'jiza ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to amma duk wadannan karamomi da mu'jizozi su suna da abin nan karancin lokaci da suke tabbata amma shi Qur'ani yana nan sarmada tunda aka saukar da shi har zuwa yanzu har kuma zuwa ƙarshen duniya bai tsufa ba ba a bar yayinsa ba ba a gama zakulo abin da ke cikin sa na sirrori da fasaha da ilmomi ba kuma har yanzu da Qur'ani ya kawo challenge cewa duk wanda ya isa ya irin sa ayo ba iya biyan wannan challenge din ba ba iya amsa masa ba wannan ita ce hujja mafi karfi da Allah subhanahu wataala ibe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa lokacin da mutanen Makka suka ce su ma suna son a sauka musu da aya ce musu ai aya ita ce wannan littafin wannan littafin da kuke gani shine iyakar aya ke aljami ma'ana al-ilmi wal qalami lil hidayah wanda shi wannan ita wannan hujja al-qur'ani tana da ma'ana ilmi da al-qalami abun rubutu lil hidayati wal hujjati da waɗanda su biyun nan ana amfani da su wajen shiryatawa da kafa hujja wa ma'ana al-qudrati was-sayfi lin nusrati wat ta'ziyah sannan kuma Allah ya bashi a cikin al-qur'ani abin da yake da ma'anar ƙarfi da takobi da taimako wa ta'ziz da kuma wato ɗaukaka shi ya zo kuma da wani lafazi ko da wata nuska wa ta'zir da ra'un a ƙarshe wata ke ba ta da dugu sai zama da wato da abin da zai dinga jan kunnan mutane da shi wanda wannan nuska kuma al-Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi a cikin sharhin da wannan littafin ya karkata izuwa ga cewa wata'zir da ra'un yafi kusa da abinda aka jero na jeren giyan maganganun saboda ya tafi tare da su da inin wallahu a'lam abinda yake cewa take ce shine wannan alqur'ani da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin shi akwai iyakar hujjoji ga duk wanda gaskiya yake nema duk wanda gaskiya yake nema to zai same ta a alqur'ani da aka ga tun kafaran farko da gaskiyar su wanda tsaba gaskiya suke nema koda sun yi tirjiya da farko da karke sai ga san musulunta ha kuma har a yanzu akwai kafirai da dama waɗanda suka nemi gaskiya ne kuma sai su danta asalin zuciyar su gaskiya take nema suna so su ga me yake cikin alqur'ani sai Allah ya gwada musu wannan gaskiya sannan a cikin alqur'ani Allah ya zo mishi da bayanai akan yadda za a tsaya da hujja da kuma yadda za a yi maganin wanda yake bin hujja ibn jami'a ya gama da ainihin wato salati da sallamar da yi sai ya ce wa ba'du bayan haka bayan wannan dogon salati da sallama ibn jami'a ya ce fa hadhihi risalatu wannan wani dan karamin littafi ne shine ma'anar risala tatadammanu jawami'a min as-siyasati al-ilahiyya wal-iyala an-nabawiyya la yastadni anha ar-ra'i war-ra'iyya yace wannan dan littafi yana dauke ne da wato maganganu muhimmai jawami'a min as-siyasa dunkulallin maganganu akan ka'idojin shugabanci shine as-siyasa kamar da muka ambata a baya lafazin as-siyasa ya samu kanshi a cikin wani tatabirza na juyin juya hali abinda ya lalata ma'anarsa a bisa yadda aka sani a musulunce idan kai kwatanta da kuma yadda ake aiki da ma'anar lafazin a zamanance zara an ce siyasa yanzu to zai iya zama kamar ma a ce synonym ne wato abin nan ne ma'anarsa ko a ce yaudara ko cuta ko sama da fadi ko babakere ko san kai ko duk wani lafazin da kai tuna wanda yake nuni zuwa ga ma'ana ta rashin kyautatawa saboda an samu mutanen da suke shiga harkar siyasa galibi abinda yafi bayyana kenan daga ayyukansu amma a cikin literature na musulunci alfahamin musulunci an ce siyasa ba abin da yake nufi kenan ana nufin jagoranci shugabanci gudanarwa kamar yadda muka ji a hadisin nan da muka ambace shi a baya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya banu isra'ila sun kasance annabawa su suke musu jagoranci kullama mata nabiyyun khalafahu nabiyyun akhar disa da wani annabi ya rasu sai Allah ya kawo wani annabi sai ya maye gurbin wancan annabi asmina siyasal ilahiyya na daga tsarin jagoranci wanda yake Allah subhanahu wataala ya tsara shi wal iyala annabawiyya da kuma shugabanci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al iyala haɗa yau shi ma shugabanci yake nufi shi daga abin nan al-wilaya at-tawliya shine yake samun al-ilaya kamar da muka ambata a baya in za a yi tunawa cikin mukaddima cewa duka tsarin da za a magana anan na gaba da shugabanci shine tsarin da Allah ya tsara da tsarin da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tsara ya sha bamban da tsarin irin shugabancin da ake yi a mafi yawan kasashe da garuruwa yanzu su wa mutanen da suke shugabancin ba sa da awar cewa tsarin Allah ne tsarin su ne na kansu hasali ma suna tutiya da cewa tsarin su ne inda ko da an san su ne ke tsara dokokin sawon ƴan majalisa ne ko kuma wasu wanda aka kira musamman aka zaunar da su suka tsara shi sa zaka ga tunda tsari ne na mutane akwai san kai da yawa a cikin sa akwai na ƙasa akwai ganganci akwai babake za a yi tsarin koda an kira duka wanda suke da ruwa da tsaki akan tsarin idan suka zo suka fara ba kowa za a yi da ra'ayinsa karshe kuma a rubuta abin da ake ganin shi ya dace bayan lokaci kankani kuma su da kansu ba da tsanan wuri kaza bai dace ko dai bisa wata maslaha sabuwa ko kuma bisa wani san kai sabo anan kasa a yi lokacin da wani shugaba ya kokarin cewa a sayin da za a yi a canza constitution ya ba shi dama ya yi mulki na uku bayan haka ma aka yi ta ɗauki ba daɗi cewa za a yi tattam za a yi tattam Allah dai bai kaddara ba san ran wani mutum ne kwaya ɗaya kawai ya ga cewa yadda za a yi bari ya canza wannan abu ya yi ta amfani da hanyoyi iri daban-daban Allah bai taimaka da wannan abu ba a wasu ƙasashen an yi haka to kaga san ran mutum ɗaya a tsarin ɗan adam yana iya galabaitan san ran dubban ɗaruruwan ko miliyoyin mutane da ka su ma masu yi waɗannan tsare-tsaren na dimokuraɗiyya da makamantansu dama ba sa danganta shi da Allah kuma cewa ma suke yi ba ruwan Allah da kayansu to kaga daga nan ake samun matsala ta farko Allah subhanahu wataala da ya halicci mutane bai bar su haka nan ba kawai a fasitum annama khalaqnakum abasa kuna tunanin mu halicce ku ne kawai haka nan kamar wasan yara ba haka bane to Allah ya yi mutane tsari yadda za su rayu yadda za su yi mu'amala yadda za su yi komai sai mutane wai suke ganin sun yi wayo sun yi ilimi sun yi dabara yadda za su iya cewa babu ruwansu da wannan tsarin da Allah ya yi za su rayu a cikin arzikin Allah a cikin ƙasa Allah a cikin rayuwar da Allah ya ba su amma ko ba su tsarin Allah ba shi sa mu kwanta da hankalinmu jama'a ba zai yiwu a gyara ƙasashenmu na Afirka musamman da irin wannan tsarin ba zai yiwu ba inda yadda mutane suke tsammanin wai ƙasashe su gyaru ne ko ba zai yiwu ba domin hatta ƙasashen da ake ganin sun gyaru din suna fama da matsaloli irin nasu a cikin wannan gyaran suna fama da nasu matsalolin misali yanzu wato ba America da ake ganin ƙasa mafi ci gaba a demokaradiyyance ba suna da nasu matsalolin da demokaradiyyance ta haifar musu irin wannan sakakken yanci da ta ba mutane mutum ya fito da bindiga kawai ya zo cikin primary school ya harbi mutane ya kashe kanshi gurana a kai America irin wannan da sunan yanci kalli Ingila yanzu rigimar da suke fama da ita ma ta shi ta kokarin ya za a yi su fita daga tarayyar turai salin alin abin ya gagare su sun ce ba sa yin tarayyar turai amma su fita ta gagara daga an muna ganin muna fama da matsalolin cewa siyasa ta ki yiwuwa demokradiyya ta ki yiwuwa to su kuma da ta yiwu din su ma ba ta yi musu yadda suke so ba yanzu duk wannan saboda bai karkace karkaucewa asalin tsarin da Allah ya yi saka yadda Allah ya tsara din nan in dai ana son a samu zaman lafiya to dole sai yayi in ba haka ba ko sai dai a ci shan wahala yadda ake shaɗin Allah ya tsare mu yace zan yi magana ne akan tsarin siyasa wanda Allah ya saukar da tsarin shugabanci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudanar wanda zan kawo maganganu ne wanda la yastaghni an harra'i war ra'iya maganganu ne zai kawo waɗanda yace da shugabannin da waɗanda ake shugabanta arra'i shugaba war ra'iya da mu sauran talakawa babu wanda zai iya wadatuwa daga waɗannan sai ka kalla jama'a a yadda kuke rayuwa galibi mu sauna gowan mu kenan ko da ba mu wadatu da su bare muna ko da ba muna da bukata a zuwa gare su ba mu da su da haka me zai baya talauci da kunci da wahala a cikin ilimin mu domin duk abin da ya zama bukata ne a cikin usulul fiqh akwai abin da suke cewa haja wanda ita ce kawai take ƙasa da larura akwai daruri wanda dole in babu shi mutuwa ne to na biyu a wannan mataki shine haja abu na bukata al misali yanzu kaga abinci da rura ne abinci da rura ne mutum bai ci abinci ba zai iya mutuwa haka numfashi, amma gida da mota fa misali abun hawa da wurin kwanciya ba zo da sai mutum ya mallaki nashi ba, haja ne kana da bukata ba larura bane, to mun ga mutane da dama ba su da shi kuma suna rayuwa. Ina fata mun gane bambanci. To haka wannan ilmomin haja ce, za iya zaka yi rayuwa ko baka san shi ba, amma kuma zaka rayu cikin kunci. Kamar da misali in baka da abun hawa kuma kana da inda ya kamata a hawa abun hawa ce, zaka sha kunci yayi ko? In baka da wurin kwana kuma kana da abin da ya kamata ka kwana a wani wuri, zaka sha kunci. To haka waɗannan ilmomin suke ga mutane. Iktadaha man awjaba Allah nushahu min wulatil umuri, wanda suka bukace ni rubuta wannan bayanan, kuma waɗanda su nake nufata da wannan bayanan su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a musu nasiha, a rangwanta musu, a yi musu addu'a daga cikin shuwagabanni. Wato asalin littafin nan ya yi shi ne target audience na shi shi ne shuwagabanni. To kaga mu kuma na ba shuwagabanni bane, dan me muke karanta wannan irin littafin? Saboda na farko tukunna ta yi wasu a cikinmu nan gaba za su zama shuwagabanni. Muna fata ya zama su iya gyara abin da za su iya gyarawa. Sannan kuma ilimi ne wanda zai taimaka maka wajen rage samun ruɗani da kake a ciki. Sannan kuma zai sake wayar da kanka a bisa babuka na shugabanci a musulunci, wanda galibi a katakan da muke na fiƙhu ba a cika damuwa da su ba. Shi yasa za mu yi ƙoƙari insha Allah za mu cike ɗayan ɓangaren da wani ƙaramin littafi na Ibn Taymiyyah, wanda shi kuma ya shafi talakawa ne kawai. Littafi ne ƙanƙani, yana nan a cikin mutumin fatawa ɗin shi. Sunan shi Az-Zuhdu wal Wara fil Ibada, ko Az-Zuhdu wal Wara wal Ibada, wanda shi kuma ya shafi talakawa ne su kansu. Ya za a yi su gyara rayuwarsu, su gyara tunaninsu, su gyara addininsu don su tsira a duniya da lahira. Ƙarami ne insha Allah za mu fito da shi daga baya, sai mu a samu abin da nasu wanda yake da dama ya karanta tun da wuri, ko kuma ya jira Allah ya raya Muharramu karanta shi. Malik ya ci gaba da cewa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fima thabata anhu min ghairi wajhin anna Allah yarda lakum thalatha, kamar da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ta fuskoki daban-daban zuwa ga shi manzon Allah din. Manzon Allah ya ce inna Allah yarda lakum thalatha, Allah yana son ya yarda ku dinga yin abu guda uku. An ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, Allah ya yarje muku, ya ba ku umarni da izini ku bauta masa, kada ku masa shirka da komai. Wa anta atasimu bihablillahi jami'an, kuma ku yi riko da igiyoyin da igiyar Allah guda daya gaba daya. Wala tafarraku, kar kuma ku rarrabu. Ibn al-Imam ne yake cewa wannan umarni ne da cewa al'umma, yace hadha amrun lil istima'i wal ulfa, umarni ne akan cewa dole ne al'umma musulmai su hada kansu su zama sa da kaunar juna, su kasu rarrabu din nan yadda muke rarrabuwa a yanzu. Wa antu nasuhu min wulati amri man wallahu Allahu amrakum, sannan ku yi rangwame ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jibinta mushi al'amari. Asalin hadisi Imam Muslim fitar da shi daga sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga abinda yake mana hujja da shi shine wannan gaba ta karshe, wa antu nasuhu man wallahu Allahu amrakum, sannan ku yi rangwame ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jibinta mushi al'amari. A idan aka ce nasiha, kamar yadda ya zo a wancan hadisin addinun nasiha, qalu liman, qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immati almu'minina wa ammati, cewa addini nasiha ne. Asalin lafazin nasiha kamar yadda malamai suka ce shine yin abin da ya dace a yadda ya dace. Shi shugaba nasiha da za a yi mai shine addu'a na farko tukunna, addu'a Allah ya bashi gamdakatar. Dan an yi gaya wani kuskure, idan kana da yadda zaka kaje ka same shi ka gaya mai gaskiya, kaje ka same shi. Idan ba ka yadda zaka yi sai ka hakuri, haka da hadisai suka ce sai ka hakuri kai shugo. To wannan shine nasiha ga shugabanni, addu'ar Allah ya ba su dacewa da kuma gaya musu gaskiya ido da ido. In ka samu halin gaya musu wannan ma wata falala ce, su kuma talakawa da ziyara zaka musu shine ka fada musu gaskiya su ma ka musu rangwame idan wani abu ya hada ka da su na kasuwanci ko makwabtaka ko amana in sun baka amana ka mayar musu da sauransu wato kai musu al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wannan ta fuskar shugaba abinda ake so shine a ga ya mushi irin wannan gaskiyar da Ibn Taymiyyah yake fara cewa ga ka'idojin shugabanci gasu daka litafin zai ba da muhimmanci ne game da fada ma masu jagora ka'idojin da ake bi wajen yin jagoranci a musulunci malam yace wa hadhihi risalatu mubayyana ala mabniya ala ayatil umara wannan litafin gabaki dayan sa inji Ibn Taymiyyah na gina shi ne akan wata aya da ake ce mata ayatul umara ayar shuwagabanni ai dake bayani akan ka'ida ko kuma wato umarnin da Allah ya yi shi a littafin sa wanda aka wajjaha shi zuwa ga shugabanni fi kitabillahi wa hiya qawlu shine fadan Allah ta'ala da yake cewa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adli inna Allah ni'ma ya'idukum bih inna Allah kana sami'an basira يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ولن أي غرابيش كسوت النساء دقى آية حمسن دا تقوى الزوالة ترى الله يتشي إن الله لليسنا ألا أبنججي يأمركم ينا مرتقو an tu'addu al-amanati ila ahliha kuma idan amanoni zuwa ga mazowansu wa idha hakamtum bainan nas kuma duk sa'ad da zaku yi hukunci tsakankanin mutane an tahkumu bil 'adli kuma su hukunci da adalci inna Allah ni'ma ya'idukum bi lalle wannan wa'azi da Allah yake muku to madalla da irin wannan wa'azi da Allah yake muku inna Allah kana sami'an basira lalle Allah ya kasance mai ji ne kuma mai gani ya ayu alladhina amanu ya kumu mirai atiu Allah fi wa Allah biyayya wa atiu ar-rasula fi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya wa ulil amri minkum da mazowa al'amarin cikin ku fa in tanaza'tum fi shay'in idan wani jayayya ta auku akan wani abu farduhu ila Allah sai ku mai da shi zuwa ga Allah war rasuli da zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai da gaske ne kun yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama zalika khairun yin haka shine alheri wa asun ta'wila kuma shine abin da yafi dacewa shine wato karke wanda yafi dacewa wadannan ayoyi akwai maganganu da dama da malaman tafsiri suke akan su da malamai wadanda suka tattauna akai da Allah yace inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati Allah yana umurta ku ku mai da amanoni lafazin amanoni zaka ga yazo da jam'i saboda tattaruwa amana abu ne guda biyu akwai amanatu lil ibadi ko kuma amanatu rabbil ibadi akwai amanar bayi kuma a baka ajiya a baka aure a baka shugabanci a baka wakilci a nada ka ka wakilci mutane ko a sa ka akan jagorancin wani abu duk wannan amana ce da mutane suke baka tun daga ajiya da aro da rance kai aka ce hata malanta da za a baka headmaster form master da za a baka driver dan a caba duk wannan mutane sun baka amanar rayuwarsu to ka gudanar da wannan amanar bisa yadda kamar da ita ko kuma amanatu rabbil ibad amanar Allah ubangijin mutane Allah ya baka amanar ranka ya baka amanar farjinka ya baka amanar iyalanka ya baka amana addininka da haka wajibi ne ka gudanar da waɗannan abubuwan yadda ya kamata ka riƙe amanar Allah game da tauhidi amanar Allah game da sallah da zakka game da aikin haji game da sauran ibadoji game da tsare al'aurarka daga zina tsare hankalinka daga gushewa tsare iyalanka daga silalace umarninsu da sallah sauran abubuwan da kasan shari'a ta yi umarni da a yi su suna cikin comprehensively suna cikin abin da ake cewa amanatu rabbil ibad dan haka shi yasa al-Imam al-Qurtubi mai tafsiri Abu Abdullah yake cewa hadhihi al-aya min ummahati al-ahkam wannan aya tana daga cikin mafiya girman hukunce فضمنت جميع الدين والشرع تنا دوكي da duk bayani akan addinin musulunci da shari'a da Allah ya tsara dan komai ana buƙatar wannan amana a cikin sa kai ne likita mai duba mutane akwai amana da aka baka ba wai rantsuwar da kai kawai wannan rantsuwar da kai ranar da naka likita ita ce ya kamata ka fara tunawa ba ka fara tunawa ta Allah ta koyi kai ne lauya kai ne dan sanda kai ne mai gadi kai ne miji amanar da aka baka ta wannan mata ke ce uwa amanar da aka baki ta waɗannan ƴaƴan kai ne shugaban wata ma'aikata amanar da aka baka ta wannan abu zaka je kai sanin wata kungila a zo a kawo kayayyaki da kan zaka ta da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ka bari a kawo magani wanda ya expire to ka ci amana da haka aya tana da girma kwarai da gaske ba duk wani abu da zaka yi tana da sunan abin da kake wakiltar kanka ko kake wakiltar al'umma ciki to ya shiga ciki inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha da haka daga cikin amanar da Allah ya daura wa shugabanni su kuma bil akhas shine amanar dukiyar al'umma amanar mutuncin al'umma amanar tsaron lafiyar su da addinin su da rayuwar su kaga wannan yana kan shugabanni bai kan kowa sai su shugabanni haka nasu yafi na kowa girma kai naka ne ko ke kanka watakila da kuma na immediate wanda ke kasar ka wato gidan dalibanka ko almajiranka ko ma'aikata a karkashinka ko iyalan gidanka ko yaranka a kasuwa ko waɗanda aka ban maka wasicin su ko marayi da kake rike da su ko makamantan su su ko shugabanni to kowa na karkashin wannan nasu ma'ana duk wani wanda ke karkashin shugabancin su akwai wannan amanar akan su game da shi al'amarin su yana da girma Allah ya ce وإذا حكمتم بين الناس إذا ذا في حكمتي ga mutane idza anan tana nuni zuwa ga idza aradtum kamar yadda fa idza qara'atul qur'ana akwai kire-kiren su suna zuwa da ma'anar sai an gama ko kuma zuwa da ma'anar san da za a yi to wannan tana da ma'anar idan za a yi ne idza qara'atul qur'ana shi yasa al-imamu ibn abi hatim ar-razi rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin sa irito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake hadisi ne tabbatacce ibnu mas'ud yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkanin wani laifi ana gafarta wa shahidi shi in banda amana yace illal amanata yace ranar alkiyama za a zo da bawa wanda ya mutu a gun jihadi har za a ce da mu sai a ce a tsaya ina amanar wani da wani da wani shahidi shi ba sai a mushi wannan lissafin in kuma bai iya bayarwa ba akwai matsala shi za a cikin a riwayar Ahmad ibn Hanbal da al-arba'a da isnadi tabbatacce manzala sai su yake cewa addil amanata ila man itamanak wala takhun man khan ka isar da amana zuwa ga wanda ya baka amana kar ka ha'inci wanda ya maka ha'inci su ai suka baka amana constituency dinka to kai san musu da amana su so ai suka baka amana sirkanka to kai isar so ai suka baka amana iyayenka to kai isar abokanka wanda suka sa jari a kamfaninka ko a kasuwancinka wanda suka nada ka shugabanci ko limanci wanda suka nada ka alƙali ko suka nada ka mai anguwa to ka mai musu da amana su ka cika musu ita kuma koda wani ya maka ha'inci karka ce bari ka rama da ha'inci irin da muke cewa ai aka suma suke aka kowa yake ba ka muke cewa bane kisan da mutum da wannan rashin gaskiya zai ci ai da haka yake ba hujja bane ba hujja bane irin yadda muke nan da yanzu komai za komai sai a ce har na suna yi suna yin satan ansa su kuma sai mu dinga yi waye ta baka hujja da cewa suna shan giya bari ya sha ci har na ma suna shan giya bari shi ma ya sha giya har na suna yawo tsirara da haka bari ba iyalin shi dan yawo tsirara ba wanda yake kafa wannan hujja amma yana so ya wata lalata ko wani shedan sai ya ce har na suna yi kai yanzu kana musulmi har na su ne ma'auninka a wannan ba ci gaba bane jama'a ci baye ne an ta hukumu bil adli ku yi hukunci da adalci hukunci da adalci shine abu ka'ida idan alƙalanci ne al bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man anka a aje komai al adli shine wadu kulli shay'in fi mahallihi laiq bihi aje kowane abu a wurin da ya cancanta inda ya dace aje shi shine adalci inna allaha ni'ma ya'idukum lalle allah yana yaban wannan allah yana madalla da wannan wa'azi da yake muku shi kanshi allah yayi ba wa'azi ce wannan wa'azin da allah ya muku madalla da shi malamai suka ce saboda idan mutane suka rike wannan ka'idojin shikenan yasduhu al ibad wa tasduhu ibada bayi za su shiga cikin jin dadi bauta da suke wa Allah ita ma za ta gyaru ka kaddara a ce kowa ya gyara irin barnar da yake kowa ya gyara irin lalatar da yake kowa ya daina cin amana al'umma da yake da mutu talakawa da shugabannin komai zai zama zai waye gari ya gyaru komai zai gyaru da haka Allah ya ce kai madalla da wannan wa'azi da za ki dashi da an ci nasara inna allaha kana sami'an basira dalle Allah yana jin ku kuma ya kasance mai ji ne kuma mai ganin duk abin da kuke yi sai aka dawo da magana to wannan an gama da shugabanni malamai sai magana akan sababin nuzul na wannan aya a maganganu iri uku daga ciki akwai cewa ta sauka ne a fatu makka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga dakin Ka'aba din nan ya rusa gumaka to ya anshi mu kullun agum su Usman ibn Abi Talha wanda sune masu kula da rufe Ka'aba da bude ta to sai Abbas ibn Abdul Muttalib babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana kokarin ya nuna manzo Allah to yanzu ya manzo Allah ya duka dawo da mu kullun nan kawai gidanmu irin yadda kowa yake yin samu shugabanci kowane mukami mai tsoka to nashi ne da shi da ƴaƴan shi da sirkan shi da dangin shi har ma ana ganin wannan abin kamar normal ne kawai kowa ya samu ya dauko nagarin su da dangin shi da yaran su da komai mun ga irin wannan zalincin da yake to sai Abbas ya so ya nuna manzo Allah to ka ba mu kawai bari mu rike wannan abu kuma sai manzo Allah bai ce mishi a'a ba a dabi'a manzo Allah sai aka faɗa mishi abin bai ce a'a ba sai aka kaman ya yarda ne domin shirin shi ma shari'a ne to da ya shiga cikin Ka'aba nan da ran sai aka ga ya fito yana kabbara yana karanta wannan aya Allah ya ce inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahli su wane ne mazowa mukullin Ka'aba mutanen gidan su Talha Usman ibn Abi Talha sai annabi ya kira su ya danka musu ya ce ga mukullin ku babu wanda zai karbe shi a hannunku sai azzalimi daga nan ta tashin alkiyama su ne banu shaiba da haka har yanzu su suke rike mukullin dakin Ka'aba har yanzu wanda ku je kwaci a gunsa annabi ya ce azzalimi wannan shine asbabul khas na saukar aya to amma kamar yadda malamai suke cewa al ibra bi umumil lafzi la bi khusus sababi daka ana fadada ta cewa ta shafi duk wata amana kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shi ya fara aiki da ita da so samu ne sai ya maida makulin cikin banu hashim ya zama karin falala ne gare su domin tun a jahiliya arraba suwa ne sune suke kula da shayarwa suwa ne suke kula da guest din Ka'aba suwa ne sune suke da masaukin baki suwa ne suke kula da kaza kowane dangi a cikin makka an ba su aikin su to gidan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kula da rijiyar zanza sune masu shayar da ruwa to kaga da zasu so sai su kwace wannan ma su hada da shi diya zama nasu to amma sai Allah ya hana zalunci ko mun karancin sa Allah ya ce a maida amana wannan aya farko tukuna tana magana da shugabanni kafin ta yi magana da sauran mutane ina fata mun gane wannan sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu ar rasula ya ku da kuke imani ku ji tsoron ku yi da'a ga Allah subhanahu wataala ku yi da'a ga manzon Allah al-imam al-bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda cewa wannan aya ta sauka ne akan wani sahabi mai suna Abdullahi ibn Khuzafa Abdullahi ibn Khuzafa ibn Qais ibn Adi radiyallahu anhu wanda wannan sahabi kamar da kisa ta bada labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura shi shugabanci akan wata yar karamar runduna da aka tabi sai ya ga kamar suna mishi gani gani sai ya ce ba dai an ce ne shugaban ku ba suka ce ne ci to ku je kowa ya je a tattara itace sai da aka tattara itace da yawa ya ce a hura wuta yana huci irin na shugaba ce to duk ku ta shiga ciki kawai ku shiga ku kone sai wani saurayi mai kaifin tsaye a cikin sai ya ce ku tsaya mun fa bu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan mu guje wa wuta dan me wani zai ce mu shiga wuta anan ba za mu shiga ba yace to shikenan za mu je Madina ai zan ga annabi ya ce a mun da'a kun ki kuma da'a ana zuwa ku yi je kai kara na ba su umarni ba sai kishi bi aka kira su me yasa sai suka bada wannan bayanin ya hura wuta ne yace mu shiga mu kuma ga a'a ai mun maka da'a ne dan mu guje mu wuta dan me za mu shiga ta tun a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da kun shige ta da haka su cigaba babba ka ku harana alkiyama sai Allah ya saukar da wannan aya cewa ayyo Allah biyayya ayyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ayyo shugabanni to kamar da malamai suke cewa kallin siyakin aya wajen Allah an faɗi ati'ullah wajen manzo Allah ma kace ati'ur rasula amma wajen shugabanni sai ba a ce wa ati'u ulil amri ba sai aka jona su ba tare da maimaita lafazin ati'u ba wanda wannan yana da wata ma'ana boyayya shine shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana mai da'a a karankin kansa haka nan da'a ga Allah a karankin kansa da'a ga Allah shine bin alqur'ani da'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine bin sunnarsa to su shugabanni fa da'a su shine su yi umarni da abin da Allah ya ce da abin da manzo Allah ya ce sai a bi da haka kaga ba a ce wa aqimu ulil amri sai aka ce wa ulil amri ulil amri malamai sai manzo Allah kun suwaye su amma manzo suna kuma izuwa ga abuku akwai ulil ilmi wan nuha da kuma ulil amri was sultan akwai ulil ilmi mazowa ilmi suna cikin ulil amri shugabanni game da addini ana so a musu biyayyar da'a akwai kuma ulil nuha masu hankali masu tunani dattawa waɗanda suka gajiya suka ga yau ma ana musu biyayya akan abin da su bayar na shawara abin da su faɗa na experience din su su ma suna cikin ulil amri sai kuma ulil sultani wato shugabanni wanda suke rike da kambun mulki to waɗannan guda uku su ake kallo a matsayin ulil amri ma'ana idan kana dan koyo a tela idan oganka ya ce maka ga yadda yake to wajibi ne ka mai da domin shine ke koya maka ana koya maka mota dole ka biyayya ga yadda aka ce ai wannan shine ulil amri ɗinka ko mun gane idan kana dalibi abinda malamin ka yace wannan shine ulil amri ɗinka to kuma wanda yake sama gaba ɗaya shine shugaba na duka wanda ake mishi biyayya to dukkanin su ana musu biyayya ne gwargwadon biyayya da suka wa gaskiya idan suka bada umarni wanda yake ya saba wa na Allah ba za a bi ba la ta'ata illa fi ma'rufin ko la ta'ata fi ma'siyatillahi ana musu biyayya da biyayya Allah dan haka kaga ba a maimaita kalmar biyayya a gaba da su ba akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa da suka zo wanda suke bayani akan lalle ai ma shugabanni da'a da biyayya al-imam al-hafiz ibn kathir rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin sa da yabo dai tafsirin wannan aya ya kawo su burjik da yawa ina fata ɗan uwa dalibai musamman su koma su bi wannan wurin zaka ga inda ya kwararo hadisai da yawa shi da kanshi kuma sai yake cewa bayan da ya kawo wajen guda 20 sannan yake wal ahadithu fi hadha kathiratun jiddan akwai hadisai da yawa akan wannan malaman aqida masu rubutu akan aqidan musulunci aqida ahlus sunna suna yin bayani musamman akan waɗannan ka'idoji biyayya ga shugabanni da yi musu da'a suna yin babi musamman da kan ko kuma da kafin irin littafin sharhu usul itiqadi ahlus sunnati wal jama'a na hibatullahi lalakai littafin ainihin al-ukubari shine al-libana al-kubra ibn bakat al-ukubari ko littafin abinna ibnu abi asmi shine kitabus sunna ko littafin sharhu sunna na barbahari da ire-iren su zaka ga suna kwararo maganganu akan wajibcin da'a ga shugabanni da kuma haramcin yi musu fito na fito da haramcin yi musu wato katsalandan da ja'inja daga cikin hadisan akwai fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa as-sam'u wa ta'a 'ala al-mar'i al-muslim fi ma ahabba wa kariha wajibi ne ga musulmi ya saurari maganar shugabanni kuma ya yi musu da'a akan abin da yake so ne fi ma ahabba wa kariha akan abin da yake so ko abin da baya so malam bi umar bi ma'asiya matakar ba a ce saba wa Allah ba fa idza umira bi ma'asiyatin fala ta'ata lahu fala sam'a wala ta'a bukhari da muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana cewa in an mishi umarni da saban Allah to anan bai halarta ya yi biyayya ba har ila yau a cikin littafin sahih bukhari da muslim daga sahabi baraka dan samit Allah ya kara masa raga yake cewa baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mu manzon Allah chapta chapani ala sam'i wa ta'a zamu bi kuma zamu biyayya fi man shatina a cikin jin dadin mu wa makrahina da kuma abin da ba ma su yace wa usrina wa yusrina akan abin da yake cikin wadata ko kunci wa atharatin alaina da ma lokacin da aka gwada mana san kai wa atharatin inda ku sukaro min badi athara zamu biyayya ko da an nuna mana san kai wa alla nunazi al-amra ahlam manzo Allah ya anshi chaffan mu ne akan cewa ba za mu ja da shugabanni mai jayayya da su akan al'amarin shugabanci ba yace annabi ya ce mana illa an taro kufran bawahan za ku ki biyayya ne idan kun ga kafirci karara inda kun fihi filallahi burhan wanda kuna da hujja a gaban Allah cewa wannan kafirci ne yake in ba nan ba zaka zai da shugaban ka har ila yau a cikin Bukhari daga Anas dan Malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace isma'u wa ati'u ku ji saurara kuma ku yi da'a wa in ta'ammar alaikum abdul habashiyun koda an sa muku bakin fata ne wato saboda a lokacin suna ganin bakakken fata mutane ne kaskantattu igalarin su bayi ne kudaka koda a ce bakin fata ne ka anna ra'sahu zabiba kaman kanshi wato kanshi ya zama kaman tattaruwan wato abin da tururuwa bakaki to sun aka ce shine shugaba dole aka zama shi biyayya haka fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga riwaya ibnu abbas da yake cewa man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasla wanda di yaga wani abu da shugaban sa yake yi wanda bai da wannan abun ba to sai ya hakuri fa innahu laysa ahadun yufariqul jama'ata shibran fa yamutu illa mata maitatan jahiliyatan ba wanda zai rabu da tsawon musulmi ko da dani guda ne ya mutu alhalin yayi fita daga cikin su sai ya zama yayi mutuwa irin ta maguzanci abinda aka ce kenan idan an ga wani abu da ba a so ayi hakuri kaga ba ma yake da wannan gaba ɗaya in sai dai zanga zanga mai ta surutu mai ta korafi mai ta rubuce rubuce mai ta Allah ya isa ko mu ce za mu musu kiranye kuma duk wannan me ya kawo ga saboda ita demokradiyya ita agunta wannan ma demokradiyya ne rukuni ne abin da musulunci ya hana ita kuma ta yarda da shi tana ganin shi a matsayin wai shine hanyar gyara kuma kaga bai gyara wa kasashen da suka yi wa shugabannin su irin wannan bore din ina suke yanzu Syria Libya Iraki daga baya bayan nan Misra can farko Tunisia yanzu ga Sudan duk wannan kasashen irin wannan abin suka dinga yi a cikin su wacce ce ta gyara fiye da dala sai ta ƙara lalacewa daga mu daina sha'awar irin wannan abin jama'a da ake ba abin ba alheri bane ku duba ku ga dai kasar Suriya kusan ta lalace yanzu gaba daya yaki ake ta yi ta Libya mutanen Libya da kansu yanzu suna nadama suna alhinin ina ma da Gaddafi ya dawo amma ran da aka kashe shi murna suka dinga yi suka dinga taka gawar shi saboda rashin imani da rashin hankali suka dinga shiga suna ganin gawar wani ya tufa mata biyo wani ya zage ta wani ya shure ta amma yanzu shi suke nadama ina ma za su samu ne rashi kasar ta kikkece gabaki daya babu wani tsari kwaya daya kuma da irin wannan tunanin cewa ne bari a yi fito na fito da masu mulki haka aka ruwaito kuma a wata kissa wadda duk da yake isnadin ta mursali ne tsakanin rigimar da aka yi tsakanin Khalid ibn al-Walid da Ammar ibn Yasir lokacin da aka je wani yaki ibn Darir ya kawo ta cikin tafsirin sa aka je wani yaki Khalid shine jagora to cikin dare sai mutanen garin suka ji tsoro sai suka gudu sai wani kwaya ɗaya musulunta ya zo ya gaya ma Ammar cewa shi ya musulunta amma gashi mutanen shi sun gudu yanzu ya kenan yace to ku koma cikin garin ku ba komai na baka amana da gari ya waye suka shiga wannan gari babu kowa sai wannan mutumi sai Khalid yace a kama shi a matsayin bawa sai Ammar yace ai na bashi amana shi kuma Khalid shine komanda sai yace to ban yarda amana da ka bashi ban yarda ba shine a cikin ruwaya aka ce fa naza'ahu Ammarun watasaba Ammar ya mishi ja'in ja har suka zazzagi junansu suka faɗa wa junansu bakakken maganganu kowa ya yi losing patience ɗin sake to a cikin wannan riwaya da suka koma gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda manzo Allah ya ce to abinda Ammar daidai ne na bayar da amana kuma kai a matsayinka na shugaba kamata yayi ka karɓa yace amma kuma na umarce ku da ku dinga ma shugabannin ku biyayya kar ka sake haka ya kai Ammar duk wannan suna nan da yawa kamar yadda cewa kugun ka kine yake cewa wani hadisi zai rike kafiratun jidda ba mahallin yanzu a za mu jono jidda a wasu kila za a amince su nan kawai saboda dan tuntube ne da ya kawo cewa game da wannan fadi na Allah subhanahu wataala cewa wa atiullahi wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanazatu fi shay'in idan kun yi rigima akan wani abu farduhu ila Allahi war rasul sai ku mai da shi zuwa ga Allah da manzo kuma kallan ba farduhu ila Allahi ba a ce wa ilar rasuli ba saboda ar-raddu ila Allahi wa ilar rasuli abu ɗaya ne ko mun gane daka ba a sake fasalin shi da ila ba farduhu ila Allahi war rasuli da a ce maiwa zuwa ga Allah ya bambanta da maiwa zuwa ga manzo Allah sai a ce fardu ilallahi wa ilal rasul amma sai aka ce war rasul kawai al imamu abinnan anan waje ce yake cewa ibn kathir yake cewa wannan yana nuni zuwa ga cewa duk wanda ya kasa maida al'amari kowane ne zuwa ga Allah da manzansa to ba mu'mini bane domin Allah yake in kuntum tu'minuna billahi wal akhir in dai kai da gaske mu'mini ne to duk wani abu na addini to sai a maiwa da Allah me Allah yake me manzo Allah yake to shi za ku mun gane duk wani abu ya shafi addini haka bai amma a dinga cewa ai yanzu arna ka ga yadda suke yi mu ya kamata mu yi haka ai bai kamata mu ce ba za mu ci kudin ruwa ba in mun ce ba za mu ci kudin ruwa ba yanzu ya zamu yi kenan arna za su yi mu arziki bai kamata mu ce ai mu mata ba su shiga soja ba zai famu da wakili a sojoji duk irin wannan maganganun da yake na irin masu warin kafirci din nan zaka dinga ji to yana nuna alamun mutane ba su imani da Allah ba ne ko da sun faɗa a baka a aikace imanin suna da rauni ba za su iya maida dokokinsu zuwa ga Qur'ani ba zuwa ga hadisi ba irin na Umar da aka ce wa kana waqafan inda kitabillahi mun an faɗa masa bai aya ba sa tsallakewa mu kuwa ce to shikenan dai larura ne dai a san inda za a yi dai dai ai ta kauce kauce ai ta kauce kauce Allah shi kauce malam ya ci gaba da cewa zalika khairun wannan shine kadai alkhairi ko asalin ta'awila kuma shine aqiba shine ta'awil ana aqiba mafi kyau qala alulama malamai suka ce nazalatil ayatul ula fi ulatil umuri ayar farko ta sauka ne game da shugabanni haka aka samu daga Zaid ibn Aslam da kuma Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu da kuma wasu manzuru daga kaman makhul da makamantansa cewa wannan aya ana magana ne da watin shugabanni alaihim an yu'addu al-amanati ila ahliha wajibi ne akan su mai da dukkan amana zuwa ga mazowan amana wa idha hakamu bainan nasi an yahkum bil adl kuma wajibi ne akan su zasu mutane hukunci su musu hukunci da adalci wa nazaratil athaniya fir ra'iyya min al-jewish wa ghairihi ita kuma ta biyu ta sauka ne akan talakawa kama a ce su sojoji ne da kuma sauran ma'aikata da talakawan gari alaihim fa'atu ulil amri su kuma wajibi ne akan talakawa ga magarin mutane su yi da'a wa shugabanni alfa'ilina lidhalika wadanda su ne shugabanni masu aikata shugabancin fi qasmihi wa hukmihi wajen rabon arziki da hukuncinsu wa maghazihim da yaƙe-yaƙen da suke shugabanci wa ghairi dhalika da wasu wadannan illa an ya'muru bi ma'siyati llahi azza wa jalla kadai za a ki musu da'a ne idan sun yi umarni da sabon Allah fa idza amaru bi ma'siyati llahi azza wa jalla idan suke umarni da sabon Allah fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a biya ga wani abin halitta a sabawa Allah fa in tanaza'u fi shay'in radduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam idan ku aka yi jayayya wani ya ce kaza daidai ne kaza ba daidai bane ana so a gane wake da gaskiya sai a koma zuwa ga wane ne wanda yake da goyon baya daga alqur'ani ko sunnati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in lam taf'alu ulatul amri zalika idan shugabanni ba su aikata haka ba uqi'u fima ya'muruna bihi min la'atillah idan suka yi abu ne da ya dace shugabanni to za a yi musu biyayya akan abin da yake ya dace da biyayya Allah da anna zalika min ta'atillahi wa rasulihi domin shi wannan koda ba su suka umarni ba da umarnin Allah ne ma'ana shi sa kace za a bi su sallah za a shiga tare da su a je aikin haji da jihadi da sauransu wa uddiyat huququhum ilayhi sai kuma su a cika musu nasu haƙƙin na girmamawa da biyayya da da'a kama amara Allahu wa rasuluhu kamar da Allah da manzonsa suka yi umarni wa wa'inu alal birri wa taqwa kuma za a ce muke su akan biyayya Allah da tsoron Allah wala yu'anuna alal ithmi wal udwani amma ba za a ce muke su akan abin da yake na barna ba ma'ana idan shugabanni suna goyen bayan gaskiya sai a bi su in ma ba sa goyen bayan gaskiya sai a bi dan abin da yake na gaskiya a cikin abin da suke abin da yake ba na gaskiya ba za a ce a sa kai ba wa idza kanat al ayatu qad awjabat ada' al amanati ila ahliha in ya zan wannan aya ta wajabtawa mutane shugabanni da sauransu su mai da amana zuwa ga masu amana wal hukmu bil adli da kuma hukunci da adalci fa hadani wadannan abubuwan guda biyu wato mai da amana da hukunci da adalci sune fa hadani jima'us siyasati al adila wannan sune tattaruwan bayani game da shugabanci na adalci wal wilaya saliha da shugabanci na gari shine maida amanar dukiya ta al'umma da amanar shugabanci da amanar gaskiya da kuma duk hukunci ya kama za a yi wani to a yi ma wannan mutumin adalci zamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله